daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Muna nan kuma kodayaushe a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanku dare da fatan an wuni lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sandan jihar Anambra Najeriya sun yi karin haske dangane da rikicin da ya barke tsakanin 'yan kungiyar IPOB masu fafutukar kafa kasar Biafra da 'yan sanda, inda suka ce sun cafke mutum sama da 30.
Kamar yadda ka sani, wannan rikici ya sa mun rasa jami'in ɗan sanda inspector guda ɗaya, sannan kuma shi DPO na wannan Navy Division shi ma an ji masa rauni, da kuma akwai ASP dai shi ma wanda yake area command na Navy.
To, kan batun yawaitar hare-hare da ake samu a Najeriya a 'yan kwanakin nan, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin menene kuke ganin yake sa ake ganin ƙarin hare-hare a wannan lokaci? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a sa lambar. Za mu leƙa Jamhuriyar Nijar ku ji inda a wani lamari da ba saba gani ba, wasu masu garkuwa da mutane a birnin Kwanni suke neman a biya su naira miliyan 10 kafin su saki wasu yara da suke garkuwa da su. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
A yau Litinin Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley ta yi Allah wadai da abin da ƙasar Rasha ta yi na take ‘yancin Ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta, bayan da Rasha ɗin ta ƙwace jiragen ruwan Ukraine guda uku a tekun Bahar Aswad tare da ma’aikatansu. A wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kirawo yau Litinin, Haley ta bayyana ƙwace jiragen ruwan a matsayin wani mummunan lamari wanda dole ne ƙasashen duniya duk su taru su yi Allah wadai da shi. Rasha dai ta yi harbi a kan jiragen sojojin ruwan biyu na Ukraine da kuma rafka jirginta a kan wani jirgin ruwa na Ukraine na uku a tekun Bahar Aswad a jiya Lahadi, bayan da Rasha ɗin ta zargi Ukraine da shiga cikin ɓangaranta na ruwan tekun. Yanzu haka Majalisar Dokokin Ƙasar Ukraine na can tana duba buƙatar da shugaba Petro Poroshenko ya gabatar mata na neman a kafa dokar ta ɓaci a cikin ƙasar a sanadin wannan hali da aka shiga a rikicinta da Rasha. Hukumomin ƙasar Amurka sun sake buɗe kan iyakar Yesenduro da ke tsakanin birnin San Diego na jihar California na Amurka da kuma birnin Tijuana na ƙasar Mexico, bayan da suka rufe ta a jiya Lahadi a sanadin cinkoson baƙin haure da suka yi ƙoƙarin kwararowa cikin ƙasar Amurka. Sama da mutane 500 maza da mata da kuma yara ƙanana suka yi ƙoƙarin kutsawa ta kan iyakar, inda suka bankaɗe shingayen da 'yan sandan Mexico suka sa, abin da ya sa jami'an kan iyaka na ƙasar Amurka suka harba barkunan tsohuwa, yayin da jiragen saman dogarawan kan iyaka masu saukar ungulu suka ringa shawagi a gurin. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gida Kristen Nelson ta faɗa a wata sanarwa cewa an rufe kan iyakar ne a bisa dalilan tsaro saboda yawan 'yan cirani da ke ƙoƙarin shiga Amurka ta ɓarauniyar hanya. A wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta ƙasar Birtaniya ya faɗa cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da Prime Minister ƙasar Theresa May akan ƙoƙarinta na ganin an amince da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma makomar ƙasar gaba ɗaya. Prime Minister Theresa May ta ba da shawara a wata hira da ta yi da jaridar Daily Telegraph cewa tana da sha'awar ta ƙalubalanci Corbyn da su yi muhawara a talabijin akan ficewar ƙasar Birtaniya daga tarayyar Turai, yayin da ta kaddamar da kamfe ɗinta na neman amincewar 'yan majalisar ƙasar da yarjejeniyar. Mintoci 40 kacal ya ɗauki mai da sauran shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai suka saka hannu akan amincewar da yarjejeniyar fitar Birtaniya daga tarayyar Turai din. Bayan shekaru biyu da suka shafe suna shawarwari, sai dai har yanzu akwai kalubale da ke tattare da kokarin samun amincewar masu ruwa da tsaki na Birtaniya game da yarjejeniyar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Jami'an tsaro da ke yammacin kasar Afghanistan sun ce wasu mayakan kungiyar 'yan ta'adda na Taliban sun kai hari ba zata akan jerin motocin 'yan sanda da ke gundumar Para, inda suka hallaka 'yan sanda akalla guda 20. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa an kai farmakin akan ayarin motocin jami'an tsaron ne jiya Lahadi lokacin da suke kan hanyar su zuwa gundumar Lashwa Juan domin su gabatar da sabon shugaban 'yan sandan yankin da aka nada. A cewar kamfanin dillancin labarai na AP, an hallaka shi kansa sabon shugaban 'yan sandar Hallahira. A 'yan kwanakin nan ne dai kungiyar Taliban tana kara tsananta hare-haren da take kaiwa kullum akan sojojin Afghanistan da kuma sauran jami'an tsaro a duk fadin kasar baki daya.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Niger, inda waɗansu mutane da ba a san ko su waye ba suka yi garkuwa da wasu ƙananan yara biyu a birnin Kwani da ke jihar Tawa, a wani lamari da ba a saba gani ba a wannan yanki. Mutanen dai sun nemi da sai an biya su naira miliyan 10, wato kutankwacin sefa miliyan 16 kafin su saki yaran. Daga birnin na Kwani ga wakilinmu Suleiman Muni, wato Haruna Mamman Bako, da ƙarin bayani.
Yanzu haka ana cikin zaman zulumi da alhini a garin birnin Kwanin jamhuriyar Nijar, bayan da waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba su kai garkuwa da yara guda biyu, da ɗayan ke da shekaru 5 yayin da gudan ke da shekaru 4. Tuni dai mazambatan suka bayyana mummunar manufarsu, inda suka tambayi uwayen yaran da su ba su diyar naira miliyan 10, kwatankwacin sefa miliyan 16. Yaran dai an dauke su a bakin kofar gidansu a unguwar Proje Kaura ta birnin Kwani to ranar Asabar da ta gabata, kamar yanda uwar yaron daya ta yi mini karin bayani a yau da sahe.
Sunana Atikatu Sumana, ustaza ta madrasa Kaura. Ni ce uwan Musin Sumana, wanda an ka dauka tare da Muhammad Salai. Yau kuwa na tun samdi dai da marice da an ka dauke su. Magana dai shina ga mutanen sun kira sun ce sai an ba su kuɗi sannan an mai da yara. Sun tambe miliyan di miliyan naira. Kenan ta musaz miliyan sifa. Yanzu dai sun ba da randevu 14 shi ya ta yi ba da kuɗin. Sannan ta yi a ɗauko yara ma da wani Allah wani alirashun.
To ranar jiya muke kai kawo a gidan ɗaya baban yaron da jama'a suka cika wurin domin taya shi da makwabcinsa da aka ɗauke yaransu jaje. Sai dai sun ce ba za su yi magana ba. A yau da safe majalisar tsaro ta gundumar birnin Kwani ta yi zaman taronta a ƙarƙashin jagorancin shugaban gundumar birnin Kwani Malam Ibrahim Abbalele. A can fadarsa, wanda kamin hakan na gana da shi tun da sanyin safiyar yau, kuma ya ce mini zai kira mu da zaran suka kammala taron. Bayan da ya muna bayanin cewa tuni ya sanar da magabatansa a mataki na jaha, kuma su ma sun sanar da magabatansu a mataki na ƙasa, wanda har yanzu wannan lokacin da ya muna alƙawalin zai kira mu baiwa da tabo mu ba. Daya daga cikin makwabcin waɗanda aka sace yaransu ya yi mini ƙarin bayani.
Wallahi ba mu ji daɗin haka nan ba. Ba mu yi da ta wannan alamari zai zo mu a nan unguwanmu ba, ma har a unguwanmu ba mu ji daɗi ba. Ga gida na nan kusa gare, makwabcina ne ɗan uwa kuma, tunda duk makwabcinka ɗan uwanka ne. Ba abin da zai damu shi ya dame ni, abin da ya dame ni ya dame shi. To ashe ko kaga an zama yan uwa, to ka gani ba za mu jin daɗi ba. To mu Allah da ya san inda suke yaran nan, mu ba mu da labarin inda suke. Muna roƙon Allah, Allah ya kabito mu su a kawo mu su ga hannu da lahiyarsu. Shi ɗaya ne mu buƙatan mu. ba mu ji labari ba. Su dai ke bugowa mu mai gida mutanen da suka dauki yara. Sun yi bugo dai suna tambaya a basu. Ina jin lambar Najeriya ce suke buga da ita. Yayi magana da su, yayi magana da su. Kudi suka tambaya. Miliyan 10 na naira suka tambaya. Mu abin da muke so ana asa tsaro sosai ga wannan al'amari wanga ba abin wasa bane.
Wannan lamarin shine na farko wa al'ummar birnin Kwani take kilomita 4 kacal da Illela local government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya. Kuma ya zo mako daya bayan kammala zaman taro na tsaro tsakanin jihar Sokoto da jihar Tawa a garin birnin Kwani inda ana iya cewa jama'ar wannan wurin na birnin Kwani tana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya duk da irin halin da gabas maso arewacin kasar da ke makwabtaka da Niger ke ciki a halin yanzu. Haruna mamman bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Baku ishara ke ma wani yayi gida yayi moto ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunanku.
To a Najeriya rundunar ƴan sandan jihar Anambra ce ta ƙarin haske dangane da kisan wani jami'inta da aka yi a lokacin da ƴan kungiyar IPOB masu fafutukar kafa a ƙasar Biafra suka yi wata arangama da ƴan sanda a garin Innewi. Yanzu a ƴan sandan sun ce sun cafke mutum sama da 30 da ke da hannu a wannan tarzoma. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Alphonsus Okorigwe ya aiko mana.
Biyo bayan rikicin da ya barke tsakanin ƴan kungiyar fafutukar kafa kasar Biafra ta IPOB da ƴan sanda a garin Innewi na jihar Anambra wanda ya sanadiyar mutuwar wasu da kuma raunata mutane da dama. Rundunar ƴan sandan jihar ta ce yanzu ta cafke mutum 33 da ake zargin suna da hannu wajen haddasa wannan aika-aikar. In ji kakakin rundunar ƴan sandan jihar Malam Haruna Muhammad.
Yanzu dai mun kama mutane guda 33 wanda ake zargin suna da hannu a wannan aika-aika. Kamar yadda ka sani wannan rikici ya sa mun rasa jami'in ɗan sanda inspector guda ɗaya sannan kuma shi DPO na wannan Newi division shi ma an ji masa rauni da kuma akwai ASP dai shi ma wanda yake area command na Newi sannan kuma sun kona mana mota guda ɗaya. Amma yanzu dai yanda nake maka magana komai ya dafa sannan kuma jami'anmu suna nan suna ta sentry a wannan guri.
To akwai wani ƙarin bayani?
Ƙarin bayani shine dai za mu sanar da jama'a duk abin da ake ciki.
Wato har yanzu ana gudanar
da bincike kamar yadda akwai sun kwace bindigogi na tsira na AK-47 guda biyu da kuma pistol. To yanzu ana yin gudanar da kokari yanda za a yi a zakulo waɗanda suke da wannan aika-aika da kuma inda aka boye bindigogi.
Bayan ya shaidawa manema labarai cewa za a gurfanar da waɗannan mutanen a gaban kotu, ya ƙara da cewa yanzu an tura ƙarin ƴan sanda daga sashoshi daban-daban na rundunar ƴan sandan Najeriya garin Innewi domin kare rayuka da dukiyoyi. Yayin da duk yunƙurin tuntuɓar mai magana da yawun ƙungiyar IPOB, Mr. Emma Powerful a kan batun, ya faskara. A ranar Juma'ar da ta gabata ne ɗaruruwan 'yan kungiyar IPOB masu gwagwarmayar kafa ƙasar Biafra suka gudanar da wata zanga-zanga a kan manyan titunan garin Innewi, inda suka fito da tutotin Biafra suna cewa a harshen Ingilishi, "No referendum, no election", wato babu kaɗa ƙuri'ar neman yanci, babu zaɓen 2019. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
Mugare gade mai gina la me mugunta to gade mai gina la mugunta ni dole tsolo na Allah sarki kallan tsolo na la.
To kan batun ƙarin harhara da ake samu a Najeriya ɗan kwanakin nan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shi menene kuke ganin yake sa ake ganin ƙarin harharan? Kafin mu bude layukan mu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina la mu gunta
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 kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina la mu gunta
mu gargaɗe mai gina la mu gunta
kai jan uwa musa alheri
ce yan mota ma na dade amma fa mu barge na ra men mu gunta
mu gargade mai gina ra men mu gunta
kuma shi mai gina ra men mu gunta ya tabe nan salalin nan ko a ce ya marma ya tabe muddin yana gina ra men mu gunta
mu gargade mai gina ra men mu gunta
kuma ga na ka aiki daidai ka bar shi ka nufo wani cango kana bi dar ka ba ta man shi wannan ne gina ra men mu gunta
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC inda gogo ke cewa karfe 4 na yamma sau ramin 14. Kiran mu na farko daga jihar Kaduna ne. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Musa Soyigije, kuma na kira ku daga nan Babalala Abba Plaza ne kasuwan Barci a Kaduna, Najeriya.
To muna jin kamar Abdullahi.
To alal haƙiƙa wannan matsala da yake nema ya zamanto ruwan dare a Najeriya. Shawaran da zan ba ƴan uwana ƴan Najeriya shine kowa ya gyara halayensa, sannan mu jajirce da addu'a akan wannan matsalolin, domin tsakani da Allah abin yana nema ya tsifat abin da yayi yawa gaskiya. A tsaya ayi addu'a, domin wasu na tunanin wayan wannan matsalolin ba fa yana alaka ma da siyasa. To Ubangiji Allah ya kare kasar mu Najeriya, ya zo mana da mu lafiya. Ubangiji Allah ya kawar da wannan fitintunu. Nagode daga naku Abdullahi Musa Soyigije daga Babalan Abba Plaza kasuwar Barcin Kaduna, Najeriya.
To sai mu ce amin Malam Abdullahi. Za mu tsallaka zuwa makwabciyar jihar ta Kaduna, jihar Kano kenan. Wani ne akan layi?
Malam Mahmud Lalo, barka da dare.
Yawa, barka da dare.
Sunana Alhaji Musa Garu daga Kano Daba, Najeriya.
Yawa, muna jinka Alhaji Musa.
To gaskiya al'amari, ta farko dai mun samu matsaloli na rayuwa irin wannan abubuwan da ke faruwa. An lufufa a Najeriya ana ta addu'o'i da sauransu, to abin ya faskara yanzu mutane sun shankaje ba sa yin addu'a. To abin da nake fata, ya kamata kuma mu dawo mu ci gaba da addu'a, kuma ya kamata muna kira ga 'yan siyasa a daina siyasantar da irin tsaro. Ba a magana siyasa ake, kuma su kansu jami'an rimel sojojin Najeriya da sunan ainihin abin da ka sani na abin da ya danganci tsaro, ya kamata a ce gaskiya su tashi fasu ko kalli.
Alhaji Musa, mai magana na farko ya dago batun siyasa, kai ma haka, kamar an kuka ce siyasa ne mai kuke nufi kenan.
Yawwa, to kaga dai misali yanzu idan aka ce akwai mutanen da za a ga tunanin cewa idan ba jam'iyya ta take mulki ba, suna tunanin cewa a'a, bari mu kokarin da za mu tabbatar da cewa wannan mulki ba a samu nasara ba. To ya kamata dai al'umma su zo da kasa dai da tsaye ce, kuma idan duk siyasa da take mulki kowaye duka dai rubutu ɗaya ne, kuma duk mutane ɗaya ne, mu ji tsoron Allah, mu tsaya mu duba ƙasarmu. Ya kamata ba a kula da ƙarshe ne, muku fata Allah ya kiyaye, Allah ya shirye da mu.
To mun gode Alhaji Musa daga Kano, za mu saki komawa Kaduna. Wane ne akan layi?
To Chairman Alhaji Musa Garo da fatiya ya sauka lafiya. Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yawa, barka da dare.
Sunana Kano da kullum, ina kiranku daga garin Gasa Kaduna, tarayyar Najeriya.
To muna jin kamar Murtala.
Mamun Lalo, abinda muke ta faɗa fa kenan muka samu dama. Dama yanzu muke so mu kana rikice-rikicen nan din da gaske da 'yan siyasa da sake don su cimma buri. Wasu nuna gazawan wani coka ɗan kalama ya fara nunawa, su wancan yan IPOP ɗin kaga an yi declaring ɗinsu a ce terrorist group, kaga yanzu sun fara rikici. Ga kuma su kuma NBH ɗin nan, su sun je sun samu sojoji kan su buɗe musu wuta. To kaga so su ɓata wani mutunci ko na wannan gwamnati. Ita kuma gwamnati magana ta gaskiya, ya kamata a zaburar da sojoji. Ba za ka je soja ba saboda Allah ka ajiye shi ko su nawa ne, ba isassun kayan aiki ka ba shi bindiga wai da bayan an tashi da wuce ɗari, ba abin da nake gani. Mutu ya ga wayance abokan agaba suna da manyan makamai, me ake da makamanmu da an ji an jirge su a Najeriya? An ci ne don a kare ƙasa da Najeriya, a ba sojoji isasshen kayan aiki da su kare ƙasa, ya dai a dinga kirga ana ba su. muna ƙara kira da babban murya gaskiya ƙara musu ƙarfi a basu kayan aiki da suke bukata. Da fatan za ku tashi lafiya.
Murtala daga Kaduna, za mu tsallaka zuwa can kudu wato arewa maso gabashin Najeriya. Adamawa, wane ne a kan lai?
Adamu Alai Shaibu ne daga Mubi, jihar Adamawa.
To, muna jin kamala da mu.
A gaskiya lamarin hare-hare irin na Boko Haram ko kuma in ce yadda shugabanci yake ba za mu iya ganewa ba. Ko sojojin ma gaskiya ba mu gane yadda ayyukan suke don wani lokaci za ka kai kuka ba a saurara maka ba. Amma yadda aka yi wannan abu ya faru a can jihar Borno wai a ce an kai hari ba signal ba komai wannan abu akwai siyasa ciki. Sai addu'a.
Ra'ayin Adamu daga Adamawa, za mu koma can arewa maso yammaci jihar Kebbi. Wane ne kan lai?
To, Malam Mahmud Lalo sunana Dan Asabe mai fata daga Yauri.
Yawa barka dai Malam Dan Asabe.
To, kamar dai yadda Musa Garo da Murtala daga Sa suka yi bayani, a gaskiya wannan hare-hare da suka yi kamari yanzu akwai alamun siyasa ya shigo ciki. Domin in babu siyasa me yasa sai gab da zabe waɗannan kuma suke fita azara da Boko Haram da ƴan IPOP. Ni alawar tunani siyasa ya shigo ciki, amma muna fata Allah Ubangiji ya tona asirin duk masu hannu cikin wannan alamari, kuma Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode Dan Asabe daga Kebbi, za mu je can kudanci Port Harcourt. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Oh, sunana Salisu ne, rabi ne daga garin Fatakwai.
Yawo, to muna jin ka Malam Salisu.
Oh, gaskiya abin da ke kawo wannan hare-hare ina ganin hada kaman daga nan da wani tukadan. Dan saboda jami'an tsaron ne ya kamata dan inganta musu abubuwan dan kaman albashin su da sauran dai abubuwan da suke bukata. Ina ganin kaman haka ya sa aka ɗauka aiki a kan wanda ya ce mu kawo musu da kayan aiki da sauran su za ka ga abubuwan su sauki, amma yanzu ba su da kayan aiki ba a biyan hakokin su sosai shi ne ke ga kuke ganin ba su da ƙarfin gwiwar yin abun ba su da su kai sai abun wanda abun ma suka yi abun wanda ya shafa su ga ba a kula da shi ba a abun nan ba shi ke kawo duk wannan ainihin samun rangwamen yin ƙarfin su yi wani abu a kai.
To, muna godiya Salisu daga Port Harcourt, za mu koma can jihar da muka faro ɗaukan wayar na kwato jihar Kaduna. Wane ne a kan layi?
Sunana Yawu Sayo Madaci, karamar hukumar Kaduna jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To, muna jin kamalan yau.
To, wato tsakani da Allah za mu yi kira ga 'yan ƙasa addu'a gaskiya ba abin ijewa ne a gefe ba. Masarautai yana da kyau da Allah tun daga sallah na Asuba a kama yin alkunutu da duk wani wanda yake haddasa wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san yadda zai da shi ya magance mu da shi kuma ya kawo mana zaman lafiya masallatanmu da coci-coci. Gwamnati dole ne su sake alakalai inda suke tafiyar da al'umma tsakani da Allah ta bangalorin tsaro. Najeriya an suke ta sakaka babu toilet babu komai babu na'urori da sauraron su duk wa'annan abubuwan makamai sun je hannun al'umma da sauraron su. Gwamnati ta samar da tsari ta yadda za ta dinga karɓar makamai daga hannun al'umma in ma kuɗi za ta ba su kuɗin su a nima musu sana'a ni ina ga haka insha Allah da a samu fita.
Muna godiya Ya'u daga Kaduna kuma da waya kamar kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a sannun ku da zuwa ga sabon shirin labaran wasanni na wannan Litinin wanda yau zai fara daga kasar Ghana inda kasashen Afirka suke gwagwarmaya a gasar cin kofin mata na nahiyar ta Afirka wanda kuma Najeriya ta samu kaiwa wasan kusa da ƙarshe bayan ta lallasa 'yan kasar Ghana a 'yan kasar Gini kai da ci 6 da bako 1 a wasan da suka yi a yankin Cape Coast. Wannan ya ba su 'yan Najeriya damar kaiwa ga shi wannan matsi na wasan kusa da ƙarshe. Wannan ta faru ne a yayin da Afirka ta Kudu ita ma ta samu ta yi gaba daga rukuni na biyu wato gurbi bayan canjin kokunan dokin da suka yi da Zambia. Haka zalika su ma kasashen Kamaru da Mali sun samu kaiwa ga wasan kusa da na ƙarshe daga Group A wato rukuni na farko kenan a sanadin wasannin da suka yi a ran Juma'a da ta gabata. Sai dai abin jan haushi da takaici shine cewa Ghana wacce ke daukar ɗawainiyar waɗannan wasannin an yi wa jarro da ita tare da ƙasar Algeria. Haka ya faru ne bayan da ita Ghana ɗin ta yi kunnen doki na ci 1-1 da Kamaru a wasan da suka yi a Accra. Sai dai wannan maki da ta samu bai ishe ita Ghana ɗin ba ta samu zuwa gaba tunda Mali ta ci Algeria 3-2 a nasu wasan da suka yi a Cape Coast. To kuma bayan cin mutuncin da aka yi wa Ghana a can cikin gida, har ila yau Ghana ta sha kashi a gasar da ake na cin kofin mata na duniya yan kasa ga shekaru 17, inda Mexico suka lallasa ita Ghana din a wannan wasa din, wanda ya ba su damar su yan Mexico din kenan kaiwa ga matsayin shiga wasa na kusa da na ƙarshe a karon farko a cikin tarihin da suke shiga wannan wasa din. Wannan ya biyo ne bayan da suka ci Ghana ci 4-2 a bugun daga kai sai gola, wato penalty, bayan da kasashen biyu suka yi wasan mintoci 90 suka zauna a can jaras, wato 2-2. To shine da aka je bugun daga kai sai gola, sai yan Mexico din suka samu nasarar ci 4-2 akan Ghana. To sai dai duk da cewa an ci su a wannan wasa din, Ghana bata fito hannu koyo ba, domin yar wasan ta Mukarrama Abdullahi ta yi abin tarihi, yanzu ta zama ita ce yar wasan da ta fi kowace yar wasa suka kwallaye mafi yawa a cikin raga, domin ita kadai ta yi wasa, wato ta suka kwallaye har sau 7 a cikin raga, abinda ya sa yanzu ta tserewa yar kasar su Jane Ayiam a matsayin tauraruwar kwallo mafi sa kwallaye a raga. To bari mu karkare da wasan tsirin kekuna wanda aka yi a Asmara ta kasar Eritrea, inda su ƴan Eritrea din maza suka samu nasarori sosai, musamman su maza din wanda su ne suka kwashe lambobin zinari da azurfa da tagulla a wannan wasannin da aka yi jiya Lahadi a can Asmara din. Wannan rukuni na kungiyar ƴan Eritrea din da suka hada da Sirak Tasfom da Dawud Yamani da kuma Daniel su ne suka samu wannan lambobin girman na zinari da azurfa da kuma tagulla a wasannin. Ita wannan wasan ta mazan tana da tsawon kilomita 161 ne, haka zalika da aka zo wasan mata wanda shi ma ba kamar lasa bane, domin na tsawon kilomita 85 ne. Machi Mairoska ta Afirka ta Kudu da Eselovina ta Nigeria da Shege Gebre ta kasar Ethiopia su ne suka samu lashe lambobin zinari da azurfa da kuma tagulla. To jama'a, abin da ya sauka labaran wasannin wannan Litinin na sashen Hausa murya Amurka kenan. Daga Washington, mun barku lafiya.
To da haka ne muka zo ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Litinin Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley ta yi Allah wadai da abin da ƙasar Rasha ta yi na take ‘yancin Ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta, bayan da Rasha ɗin ta kwace jiragen ruwan Ukraine guda uku a tekun Bahar Aswad tare da ma’aikatansu. Hukumomin ƙasar Amurka sun sake buɗe kan iyakar Yesinduro da ke tsakanin birnin San Diego na jihar California na Amurka da kuma birnin Tijuana na ƙasar Mexico, bayan da suka rufe ta a jiya Lahadi a sanadin cinkoson bakin haure da suka yi ƙoƙarin kwararowa cikin ƙasar Amurka. Wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta ƙasar Birtaniya ya faɗa cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da Prime Minister ƙasar Theresa May akan ƙoƙarinta na ganin an amince da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma makomar ƙasar gaba ɗaya. Prime Minister Theresa May ta ba da shawara a wata hira da ta yi da jaridar Daily Telegraph cewa tana da sha'awar ta ƙalubalanci Corbyn da su yi muhawara a talabijin akan ficewar ƙasar Birtaniya daga tarayyar Turai, yayin da ta kaddamar da kamfe ɗinta na neman amincewar 'yan majalisar ƙasar da yarjejeniyar.
Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu madadin shi Muhammad Hafiz Baballaje ta ni gabatar da shirin, da Judy Leather Discretion da ta hada mana shirin baki ɗinsa, sai injinin mu David Magnus. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.